أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Yang uwa barkamu da haduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun wannan littafi mai albarka, wato Umdatul Ahkam. Wannan shine zaman mu na 77 a cikin wannan silsila mai albarka. Sannan kuma a yau muna 16 ga watan Safar shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam, wanda daidai da 23 ga watan September shekara ta 2021 miladiya. Wannan shine zama na 77 kamar yadda bayani ya gabata. Kuma insha Allah za mu karanta hadisi wanda yake shine na ƙarshe a cikin kitabul buyu'i. An Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala: man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i ardin. Wannan hadisin an karɓo shi daga nana Aisha ta uwar mu'minai radiyallahu anha, tace cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala: lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce: man zalama qida shibrin min al-ard, wanda ya zalunci gwargwadon ɗani guda na ƙasa, wato kamar cin iyaka a gona ko cin iyaka a gida ko ma a kasuwa ko ma dai a ina ne mutum ya ci iyakar makwabcinsa, wato ko kuma ya karɓe wani abu ko da na marayu ne ko na wasu jama'a ya danne musu haƙƙinsu, ya cinye musu wani abu na ƙasa daidai da gwargwadon ɗani guda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: duwiqahu min sab'i ardin, wato za a nannaɗe shi. Wannan duwiqahu ɗin malamai sun mishi fassara ta kai 4 ko 5. Wasu malaman suka ce ma'anar ɗuwiƙa huɗin shi ne za a yi mashi sasari da wannan abin da ya sata ɗin ya karɓa da zalunci. Wasu malaman suka ce a ranar alƙiyama ne za a ɗora mishi zunubin da ya kai tsawon wannan abin da ya sata ɗani guda ɗin, to har zuwa ƙasa ta 7. To gwargwadon haka za a cicciɓo a ɗora mishi a ranar alƙiyama da nauyin da girman da komai, sannan kuma a ce ya tafi da shi zuwa filin taron alkiyama. Wasu malaman kuma suka ce a za a kinkimo wannan ɗin ne a ɗora mar shi a matsayin wani nauyi a kan ƙabarinsa har san da Allah zai tashi alkiyama. Hadisin yana magana ne a kan tsoratarwa daga yin zalunci na ƙasa, cin iyaka a gona ko a gida. Ga filinka ga na wannan, ko kuma ga filinka ga hanya, saboda zalunci ganin wai ai hanya ce ta al'umma ce ba ta kowa ba ce, shi kenan sai ka shiga ka ƙara cin wani waje, to wannan ɗin ake nufi. To duka ba abu ne mai kyau ba, duka nau'i ne na zalunci. Man zalama, ma'anar zalunci a nan azzulmu huwa akhdhu mali lghairi imma li nafsihi aw li shakhsin akhar. Ma'anar zalunci a nan shi ne ƙwace dukiyar wani domin kai kanka ka amfana, ko kuma domin amfanin waninka. Ta'arifin zalunci kuma, wato wancan na farkon ta'arifin zalunci ne a cikin wannan hadisi, abinda wannan hadisin ke nufi da zalunci anan shine ka karɓi ƙasar wani domin amfanin kanka ko kuma domin amfanin waninka ka cinye mara. Ta'arifin zalunci kuma wanda a ko'ina duk inda kaga an rubuta zalunci, to abinda ake nufi kenan shine wad'u shay'i fi ghairi mawdu'ihi, wad'u shay'i fi ghairi mawdu'ihi, ɗora wani abu ko kuma ajiye wani abu ba a bisa muhallinsa ba. Hatta innal ibadatu li ghairillah, hatta annal ibadatu li ghairillah azza wa jalla wa hiya shirk,
wato hatta yin ibada ga wani Allah shine shirka ita ma an kira da suna zalunci li'annaha wubi'at fi ghayri mawdi'iha don mutum ya sanya ibadar ba a muhallinta ba ka bauta wani Allah ka aika yi bauta ba a muhallinta ba shi yasa ya zama zalunci saboda wannan ne Luqman yake gaya wa ɗansa yana masa wasiya yace ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada kai tarayya da Allah wajen bauta inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma gurgudan shibru dinnan kuma da aka ce wato dani guda shine nisan dake tsakanin babban yatsanka da kuma yatsanka na tsakiya a wannan lokacin su sun kasance ne suna auna abu wajen tsawo ko fadi ana auna shi ne kore da dani ko da zira'i ko kuma da taku to shi dani din a cikin duka nau'o'in abin da ake auna abu da shi a wannan zamanin dani guda din shine kamar mafi kankanta da a ce a yanzu ne sai a yi misali da irin su mita guda ko kuma a ce centimeter ko millimeter haka ko wani abu da ya ka kankani da mafi kankantar abun gwaji misali kamar wannan yanka yankan na jikin tip centimeter ne kaga to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo dani guda ne anan wato a matsayin misali ba wai cewa an ka zalunci abin da bai kai wannan ba Allah ba zai maka komai ba ne ba haka yake nufi ba hadisin ya tattaro abubuwa da yawa abu na farko dai da zamu riƙa daga cikin hadisin shine karmar manzalama dinnan wanda ya zalunci to wannan yana nufin cewa hukuban nan da Allah ya faɗa za a yi ta ne ga wanda ya ci ƙasar wani da niyyar zalunci kuma da gangan amma idan ya zamto ka shiga haƙƙin wani na ƙasa misali a gona wata kunya ce tsakaninka da makwabcinka babu wata iyaka to wata kunya ce kana kai azukanka a cikin naka take to ashe ba naka bane na makwabcinka ne to sai ka hada da ita a cikin gonarka shi ma kuma makwabcin naka bai sani ba dan haka bai yi magana ba ko kuma ya gani kuma amma shi ma bai tabbatar da cewa nashi bane dan haka sai ya maka shiru to wannan ba sunan shi zalunci ba saboda kai ma kai ne bisa kuskure ba kai da niyyar zalunci ba kuma ba da gangan kai ba to wannan ina kikkiawan zaton cewa wannan ba zai zama yana cikin wanda za a yi wa kuba ba abu na biyu da za mu riƙa daga cikin hadisin shi ne faɗansa da ya ce ƙila shibirin ɗinnan gwargwadon ɗani guda to shi ne gwaji mafi ƙanƙanta a wancan zamanin in dai gwaji ne na ƙasa amma a yanzu za mu iya cewa mita ko centimeter wani dai abu mafi ƙanƙanta misali abu na uku shine ma'ana malamai sun yi saɓani game da kalmar ɗuwiƙahu ɗinnan bisa ƙauli daban-daban kamar yadda Imam Sanani ya kawo a cikin sharhinsa mai suna al-Udda fi sharhi al-Umda abu na farko wasu malamai suka ce an da kuna ɗauƙan fi unuƙihi wato izanto sarƙa ce za a sa wa shi wanda ya yi wannan ɗin a wuyansa kamar tasari haka amma wannan tawilin sirri ke shi daga kalmar ɗauwaka hudunan da aka ce to sai suka ce watakila ana nufin za a nan naɗe shi ne da sarƙa fassara ta biyu su ne wasu malaman sun ce laifi ne zai lazumce shi laifin wannan abin da ya aikata ɗin zai lazumce shi kamar yadda tasari yake lazumtar wanda aka sanyawa amma malamai suka ce wannan tawilin manisanci ne kwarai da gaske domin kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ba wai yana nufin laifin zai lazumci mutum bane a'a ainihin wannan abin da mutum ya aikata din shi ya za yi zalunci akan shi za a dora mishi kamar yadda masu fassara ta uku suka faɗa suka ce yuhammalu misluhu min sabi arabin wato za a dora mishi gwargwadon nauyin wannan din tun daga ƙasa ta bakwai fassara ta hudu wasu suka ce yu'aqabu bil khasfi ila sab'i ardin wato za a masa uquba za a nutsar da shi zuwa ƙasa ta bakwai gurgurdan hakan duk wanda ya ci iyakar makwabcin shi to kaga in aka nutsar da shi zuwa ƙasa ta bakwai to zai zamto wayannan ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku har zuwa ƙasa ta bakwai din za su zama kamar sun zama kamar sasari a wuyan shi tunda sun ya wuce ta cikin su sun shaƙe wuyan shi gaba ɗaya fassara ta biyar shine za a dora mushi nauyin daukar wannan abun nauyin gargadan nisan wajen da ya zalunta din za a dora mushi a ranar alkiyama kamar da na faɗa da farko sannan a filin sa mushi daukar wannan abun ya tafi zuwa filin alkiyama ala ayi halin dai mu da mun imani da cewa Allah madaukakin sarki zai yi ukuba ga duk wanda ya zalunci makwabcin shi gargadan dani guda ne da gargadan dani guda na ƙasa to balantana kuma wanda ya cinye kunya guda balantana kuma wanda ya cinye fili ko wani abu wanda ba nashi ba ya je karbe da zalunci ko kuma saboda kafin mutum zakin baki za ka fi shi yin gaskiya an je wajen alƙali shikenan sai ka zalunce shi ka rike mishi fili ko wani abu nashi in dai da zalunci ne ka rike wani abu na mutum wanda ya shafi gona ko wanda ya shafi fili ko wanda ya shafi kan iyaka ka cinye da zalunci to wannan shi ne ake nufi. Wata rana an yi wata shari'a a Kano zamanin sarkin Kano sunusuni wani mai kuɗi ne ya zai samu wani fili na wani bakauye yana so zai tamfaka gida ya ce ya sayar mushi ya shi da shi ya ki yayyayi ya sayar mushi shekara da shekaru ya ki ƙarshe kawai sai ya je ya sayi shege ya samu wasu masu ci a ƙarƙashin shi ya babba su kuɗi za ku zama shege watakin za mu yi shari'a da wani za ku zama shege shi kenan kawai ya je ya kama gini irin gonan na shi ta jikin gari shi wannan dattijon yake da ita kawai shi kenan wannan mai kuɗin ya je ya yi gini malam aka zo ranar shaida a ranar shari'a saboda dattijon ya kai ƙara tun daga kan dagaci ta tafi gun haki ƙara dai har gaban sarkin Kano su yi aka zo aka ce dattijo ya kawo shaida abinka da ƙauye kowa yana tsoron wannan mai kuɗi duk wanda ya kira wani mu je kai min shaida kafin dai gonan nan a gun babana na gaje ta shi ma a gun babanka ya gada ta ce gaskiya wani rikicin nan naku ni dai ba ruwana kowa sai ya ƙi zuwa shi ke nan ƙarshe dai shi kuma mai kuɗi ya zo da shaidu na ƙarya ya zo da su ya kawo to ita shari'a kuma tana aiki ne da zahiri ka ce naka ne an zalunce ka ka kawo ƙara an ce ka kawo shaidu wa za su tabbatar naka ne ka kasa kawo shi kuma wannan ya ce shi ma nashi ne sai ya yi abun babanka an ce ya kawo shaidu kuma ya kawo shi ke nan sai aka ba wa mai kuɗi mai kuɗi aka ce to nashi ne aka rubuta mai takarda aka ba shi wannan talaka yana tashi da gudu ya juye ba ya ce Allah ya isa shi kansa sarkin ya ji tunda ya ce Allah ya isa sai wani agun ya ce aje a kamo shi sarkin ya ce a ku kyale shi shi ke nan agun abin yana cin ransa shi sarkin yana shiga gida sai ya samu wasu daga cikin fadawarsa mutum biyu ko uku ya ce ina so ko nan da kwana uku kai haka ku je gari kaza ya gaya musu sunan ƙauyen ku yi ɓaddaba mai da ba za a gane ku ba ku rika zama a majalisoci na matasa da kuma dattijai don watakin za ku ji amma na furci irin na ƙauye za ku ji suna zancen abun iri shi ke nan kuwa Allah da ikonsa suka je ya ce su sati biyu a gari suke wannan sati biyu ku duk inda suka ji suna ji ana ɗan zantukan haka aka kansa ai zalunta su yi Allah sarki wani ka a gonan nan tun zamanin kakansa su suke noma gonan nan zalunta su yi wala a rijuwa na zalimi ne kaza 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 duk suka ji jiwon nan ce ah ba ya je wani ma ya mar shaida yaki ba ba ya je wani ma ya mar shaida yaki ba shi kenan suka ji jiwon nan suka tabbatar sai suka koma sai biya da sarki sarki sai sake turowa a kiran su aka kira su ya dadabtar da shi wannan mai kuɗin sannan kuma ya karɓi ƙasar ya mayar wa shi ne mai Allah ya isa kwarai da gaske ai da yake sarki ne kuma malami yana da ilimi kwarai da gaske ya isar masa kwarai ko amanin Allah ya isar kenan abin da ya fi karfanka to Allah ya isar ma to kaga sai ya isar mishi abu na hudu da za mu riƙa daga wannan hadisin shine duk wanda ya mallaki wani waje a filin ƙasa to duk abin da ke ƙasa da wajen ma nashi ne an gane misali yanzu in ka mallaki gida to abin da ke ƙasan gidan naka ne wanda yake can ƙasan gidan ma duk naka ne tunda kaga anan an ce wanda ya zalunci ne da ɗani guda haka a ranar alkiyama za a ci umar har tun daga ƙasa ta bakwai har abin to haka nan kai ma in ka mallaki gun a matsayin mallaka ta halal to har zuwa ƙasa ta bakwai eh da za ka iya tona rija ko wani abin da kai har can to duk dai naka ne Allah ya mallaka maka na'am na'am nashi ne wannan kuma da yake dai kawai zamani ake ciki na ba da alqur'ani da sunna ake hukunci ba hukunci ne the constitution shi ko ba da za a yi dan adam ya aje hukuncin ubangijinsa ya dauko wani daftari ya ce wai da wanda turawa ko wani daban ya zo ya tsara a cewa da wannan za a yi aiki kuma a dalili ba zai yi ba dole sai zalunci ya shiga a zamanin ana aiki da gaskiya zamanin banu al'umar banu isra'ila annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari wani mutum ne ya sayi gida a wajen wani ya zo a cikin gidan yana gyare-gyare yana dan tona waje wani waje kawai sai ya ga wata dukiya wasu dinare ne masu yawa dinari sai ya dauko ya tattaro gaba ɗaya sai ya kira wanda ya sayar mishi da gidan yace wani a gidan nan da ka sayar min nayi tsintuwa kai ajiya ne yace me ka tsinta yace gashi kaga arziki fa mai yawa sai yace wallahi ba nawa bane ka rike abinka Allah ne ya baka ni dai ai da ma na sayar ma gida da duk abin da ke cikin gidan yace a ni kuma gida na saya ban sayi abin ban sayi wannan abin ba dan haka ga abinka yace a shi ko baya so a haka dai sai da suka je wajen hukunci wannan yana cewa ba nashi bane shi ma wannan ya sace ba nashi bane baya su kaji mutanen gaskiya da a yanzu ne aka sun yi mutanen yanzu kenan ka sayar da mutum gida sai ka samu labari ai ya tsinci wasu kuɗaɗe masu yawa a ciki ko zinari ai da wala kai ka ce wani abun nan fa ni na manta ni na binne shi tun shekara kaza ba ma ga su ba haka bane da zai je wajen hukuncin nan ma mai hukuncin ya ce to kai wane tunda dai kai ka sai gidan nan ka rike mana kawai tunda shi ya ce ba shi ya ajiye ce a gaskiya ba zan rike ba ya karba nashi ne wani kirkunya ta yi kiji shi yasa baya sai faɗa a bar mishi nashi ne ya ce a ni ba nawa bane kuma ni dai na sayar mata gidan saboda haka in yi samu abu ma a cikin gidan ai nashi ne ƙarshe dai alƙalin sai ya ce kai kana da zuriya ya ce eh ina da ɗa namiji kai fa ya ce ina da ƴa mace ya ce to ku haɗa su aure in sun kun haɗa su aure sai ku ba su wannan dukiyar su ciyar da junan su shi kenan sai suka yi wannan kowa ya tashi yana murna wannan ya bada ɗansa wannan ya bada ƴarsa aka haɗa su aure aka ba su wannan dukiyar su rayu da ita shi kenan eh yana nan a cikin hadisi eh to haka nan kaga wannan zai nuna mana kenan ha ila yau ba daidai ba ne mutum ya sayar maka da gona ya cire banda bishiyoyin da ke cikinta ba daidai ba ne in mutum zai sayar maka da gona to har dukkan abin da ke fuskar kasar da abin da ke cikinta in gida mutum zai sayar maka to har dukkan gine-ginen da ke ciki da bishiyoyin da ke cikin gidan duka an sayar maka a ba daidai ba ne gaskiya ba daidai ba ne in za ku yi ciniki kama za ka sayi a gun mutum ka tabbatar cewa za ka saya ne har bishiyoyin da ke ciki an ba zai sayar maka har bishiyoyin ba to ya bar kayansa domin ku sayan gu ba tare da bishiyoyin ciki ba ya saba wa ka'ida za mu riƙa daga cikin wannan hadisin cewa su ƙasai ba kamar sammai ba ne sammai tsakanin wannan sama da wata sama akwai nisa ya kai nisan ta tafiya shekara 500 tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu haka nan tsakanin sama ta biyu da sama ta uku shi ma haka har zuwa sama ta bakwai amma su ƙasai amanne suke a jikin junansu ƙasa ta ɗaya amanne take a jikin sama ta biyu a jikin ƙasa ta biyu haka nan ƙasa ta uku amanne take a jikin ƙasa ta biyu haka suke abu na shida da za mu riƙa daga cikin hadisin shi ne da a ce sammai ɗin a rarraba suke to da ba za a ce za a ɗaɗɗaura masa su za a cicciko masa su ba da iya ƙwaya ɗayan nan da ya zalunce a kanta da a ce ƙasan ba amanne suke ba to da iya ƙwaya ɗayan da ya zalunce a kanta ita za a ɗauko a ɗora mishi wannan shine ƙarshen kitabul biyu yanzu mu shiga babun luqati babun da zai magana akan tsintuwa an zaid ibn khalid ibn juhani radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق أو الورق فقال اعرف وكاءها وإفاسها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها وتكن وديئة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Zaidu dan Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qala yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an luqati az-zahabi aw al-warq game da tsintuwar zinari ko azurfa a wancan lokacin zinari da azurfa ne kuɗi amma mu a yanzu sai da ce nerori da daloli فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يجي إيرس إكاها وإفاسها إذا كنت إنسي أبو أقصى واتو كغاني كغاني كالر بهون دا كالر إيجي دي كي دورا جسي ثم أرفها سنة سنن كالر أشكيتا حتى وانشي كرا بدا وآي يد كتنسا وآي يد كتنسا وآي يد كتنسا أتشم بهو وانا يزوي أي نيني suka tambaye shi wanda irin buhu ne wanda kalar buhu ne in ya faɗi kalar yayi daidai ce to akwai igiya a jiki ko babu in ya ce eh akwai igiya da ya daure buhun sai ka tambaye shi wace kala ce in ya tambaye in ya faɗi kalar igiyar kai daidai to sai ka tambaye shi kuma adadin kuɗin in yayi daidai shikenan to nashi ne sai ka bar shi fa in lam tu'raf idan kuma ba a gane ta ba fastan fiqha to shikenan sai ka ci amma ba wai ka cike nan ka cinye ba wa takun wadi'atan indaka amma a hakan tunda ka cinye to da kasance kamar ajiya ce a wajenka fa in ja'a qaribuha yawman min ad-dahr idan wata rana bayan wasu shekaru mai neman ta yazo wata rana bayan shekara biyar bayan shekara goma sai wani yazo yace tab ai kuwa kamar shekara kaza da suka wuce da nazo garin nan na tsaya nayi mantuwa na aje da karkudi na a waje kaza sai na manta to sai ka sake mishi irin wayancan tambayoyin da na faɗa da su in suka yi daidai to dole ka amayo mishi kuɗin shi ka kawo mishi yawa ashina annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa ajjiha ilayhi to ka bada ita gare shi wa sa'alahu an dalatil ibl mutumin da ya sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da bataccen raƙumi fa qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa malaka walaha ina ruwanka da ita in ga raƙumi da aha ka kyale ta fa inna ma'aha hizaaha wa siqaaha domin ita tana tare da buhunta da kuma abinci mashayar ruwanta taridul ma'a za ta gangara ta sha ruwa wata akuli shigara kuma sannan tana cin itace ata ya ji da harabuwa har sai ubangijinta ya same ta wato ubangidanta wa sa'alahu an shafi sannan mutumin ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da akuya ko tinkiya batacciya in na gani na iya kamawa ko ko yarin da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kuzha in ga ganta ka kama ta fa inna ma hiya laka aw li afika aw li zayl domin ko amma baka kama ta ba hiya laka kadai ita gare ka ne aure akira ko ga dan uwanka aure zib ko kuma ga kura an kai baka kama ta ba wani dan uwanka musulmi zai kama ta in dan uwanka musulmi bai kama ta ba to kura za ta cinye ta a wancan zamanin kenan to amma duk da haka wannan hadisin ba wai yana nufin cewa kawai ka kama ta ka yanka shikenan ta zama ta haka ko kuma ka kama ta ka sayar shikenan ta zama ta haka a'a ana nufin in ka kama ta din ka kiyaye ta ana nan ran da ka ji ana cike ta sai ka dauko ka bayar bara ana jin ko bara waccan
wani ya fito da dan tauri a unguwa haka zai tsaya kasa akwai mutanen da Allah ya musu baiwar shaida abu kawai wani yana gani sai ya ce wannan taura na wani ni na sayarwa wani kuma a wajen wani din bakayi yace amma bari in kira shi sai aka kira shi yace kware ko wannan shine dan tauran da ka sayar mu yau shekara guda ban gan shi shi kuma wanda ya kawo sayarwar sai yace a shi bai yarda ba magana dai sai take har gun sarkin gari har gun dagaci aka je gun dagaci aka ce to yanzu ku za ku kun tabbatar naku ne ke kware da gaske wannan tauran ma karewa ma wato tagwaye aka haife su akwai aboki ta gwata kansa mace ci tana gidana aka ce kawo ta ya kawo ta sai gashi kamar su dai komai da komai irin zanin da ke jikin wannan shi ke jikin wancan to shi wannan dai ɗayan da ya ga haza sai ya ce eh gaskiya kam shigowa gidan mu yi aka kore shi ya fita sai ya sake dawowa in shi kenan ne kuma shi nan ɗaure shi nake ba shi dusa gajiwa sai ya ɗaure shi yake ba shi dusa an ce to ya za a yi abin da ba naka ba kuma ka rike shi ba kai cikiya ba kana ba shi dusa naka ne to yanzu ga mai shi ya gani shekara guda kuma ga mai shi ya gani ya ce to shi gaskiya sai an biya shi kuɗin dusarsa sai an biya shi kuɗin dusarsa shi ne ma da ke ce masa a ba zai yiwu ba za a baka ba na'am warai da gaske da wani gun ne sai an ba shi shayi bulala ba kware kuwa amma anan a sanar da kaga ya tsaya kuma aka rabu ba mutunci kuma to kaga ba haka ake ba kaida an katsinci akuya to in ka kama ta in ka tabbatar dai batacciya ce sai ka kama ta ka fito kai cikiya in an samu mai ita shikenan ba a samu mai ita ba sai ka ci gaba da kiwanta ana nan duk sanda aka samu mai ita din kana ci gaba da yin cikiya in ka samu mai ita sai ka dauko ka kawo mishi hadisin yana koyar da mu abubuwa da yawa abu na farko shine wajabcin sanin siffar tsintuwa idan ka yi ta ka dudduba ta ka san siffarta da kuma abin da ke tare da ita na daga in abin a cikin buhu yake ka gane buhun in a leda yake ka kalli leda sosai inda wani zane-zane a jikinta ka gane haka nan ka san adadin abu in kuɗi ne ka san cewa yan dubu-dubu guda ka gane a ciki yan 500 guda kaza ne yan 200 guda kaza ne in har da yan 500 ma ka gane cewa guda kaza ne sannan ka gane duk wani abin da ya shafi abin da launin shi in abin da yake da nauyi ne ka san nauyin shi saboda fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace irif wika'aha wa ifasaha cewa ka gane wato igiyarta da kuma buhunta domin umarni ne na wajibci a nan saboda muhimmancin wannan din abu na biyu da za mu rika daga cikin hadisin shine wajibi ne sai ka shekara guda cikakkiyar shekara kana cikiya in kai tsintuwa to amma shin wannan ya hada hada tsintuwar irin tsintuwar naira 100 eh ka zo ce yawa wato ina jin ka ji yadda aka kasa waɗanta ka kashe na? yawwa wannan bai haɗa yawwa to ban da wannan haka nan bai haɗa kamar ka ɗanɗanci wani abu kamar misali wani ne ya ji ya ce ɗeransa mai ɗumi yana cikin tafiya akan babur sai ya jefar dora kai kawai kana zuwa za ka wuce sai ka ji ka dungura abu ka dauka sai ka ga iri ne ko balangu da dumin sa to kaga wannan a iya ranar za ka yi cikiya a iya shashin waje jam ka dan tsaya abun ko zai dawo in bai dawo da shi kenan ka je gida ka baje abun ka tace kai mar addu'a Allah ya mayar da alheri Allah ya buɗa mar yawwa haka nan da za ka tsinci kamar irin su kwandan tumatur misali kaga wannan ba za ka ajiye shi har zuwa wani lokaci ba saboda sai zai lalace haka nan irin su mangwaro ko lemo wannan duka za su iya lalacewa na'am na'am kuna aiki a shago wajen karfe 2 na dare na'am na'am na'am
shine in zakai cikiyar wajibi ne kai agun da mutane ke taruwa ba wai a wani guin da ka san ba zai yi wannan mutum da ya jefar da abin ya ji ba misali in a kasuwa kai kai tintuwar to wajibi ne duk san da zakai a cikiya kai a wajejan wannan wajen kuma a wannan kasuwar misali idan a masallacin juma'a kai tintuwar to a masallacin juma'a zaka rika yin cikiya in Allah ya kai mu wata juma'a amma ba wai kai tsintuwa misali a masallacin juma'a sannan kuma ka je masallacin unguwarku ka rika yin cikiya kadai ba a iya na unguwarku a yana wata unguwar bai ji ba misali abu na hudu shine fa in lam tu'rab fastanfid hada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wai in ba a gane ta ba to shikenan ka ci yana nufin in wani bai gane ta ba to ta zama taka amma ba wata zama taka ta har abada ba tunda ya faɗa cikin wani hadisi cewa illa fa huwa malullahi azza wa jalla yu'tihi man yasha to in ku ba gane ta ba to ya zamto dukiya ce ta Allah da yake ba wa wanda ya so a cikin bayinsa khamisan abu na biyar idan wannan lokacin shekara guda din nan ta ƙare ba a samu wanda ya zo ya ce nashi bane to kai din ma ba wata zama taka bane har abada a'a ta zama ajiya ne a wajenka duk lokacin da wani ya zo ka tabbatar ta ce bisa yanayin tabbayoyin da kai mishi da amsoshin da ya baka to sai ka bashi a basu shine ma'anar faɗa na Rasulullahi wa Rasulun fa in ja'a ɗalibu ha yawmin min ad-dahri fa addiha ilayhi abu na shida da hadisin ke nusar da mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wancan mai tambayar in tar bataccen raƙumi saboda shi bataccen raƙumi ya wadatu daga kulawar mutane saboda yana tare da abincinsa yana tare da abincinsa idan ya ji kishirwa ya je ya sha ruwa sau ɗaya zai iya yin sati biyu ko fiye da haka bai sake sha ba wannan kuma abincin shi yana nan a ko'ina a gefen gari ƙaya ne da ganye yake ci ita kuwa akuya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma hiya laka aw li akika aw li zaid shi ma ba wai yana nufin cewa ka kama ka je ka sayar bane ko ka kama ta ka rike ka kiwata ka yanka ba haka ake nufi ba a'a ka kama din ne ka ajiye a gunka to insha Allah ana nan wata rana mai ita zai bayyana sai ka bashi kai kuma ka samu ladan kiwon da kai to wannan duka fa da muke fara bai shafi tsintuwar harami ba idan a cikin haramin Makka kai tsintuwa to haramun ne ma ka dauka sai dai in ka tabbatar zaka dauka ne dan ka sanar amma ko menene mutum ya dauka a matsayin tsintuwa a nan a cikin haramin Makka to tabbas inuwar Allah za ta tabbata gare shi
inda Allah madaukakin sarki yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nusqim min azabin alim wanda yin fiyin ketar iyaka ko yin zalunci a cikin haramun makka Allah yace sai mun dandana masa azaba mai radadi eh saboda haka haramun ne mutum ya ga tsuntuwa a cikin garin makka ya dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala tahillu saqitatuha illa limunshidin daukar tsuntuwa a cikin garin makka a haramun makka bi halatta ba sai dai ga mai sanarwa ga wanda zai cikiya no babul wasaya wannan babin zai magana ne akan muhimmancin yin wasiya yanzu dai mun gane dai ita tsuntuwa ga yadda al'amarin ta yake abinda bai wuce na ci ba karamin abu sai ka ci abinda bai wuce dan na 100 haka na naira 50 tsadarsa misali wannan katsinta sai ka ci biskit ne kwaya daya kana tafiya katsinta wannan sai ka ci sai dai tsoron saboda ko yaro ne karami aka aike shi ko kuma yaje sai waye jefar ka ci kuma yaro ya bi zai yi tabinka da kuka da kuka da girmanka yawa amma dai kamar kana tafiya dai akan babbar hanya ka tsinci kamar biskit kwaya daya to kaga wannan ai ba wani abu ne zaka iya ci kamar abin da zai iya lalacewa shi ma wannan ba matsala zaka iya amfani da shi amma idan mai shi ta yizo yace shi bai da ba sai an mai mishi sai an mai mishi da kayan shi wannan babul wasaya bai magana akan muhimmancin yin wasiya an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda zada muslimun qala ibn umara ma marrat laylatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي وانا حديث عن كتب أسبق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إدر على تبت غريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا من الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما حق امرئ مسلم بحق ابني قمتم مسلمي واتوبي كماتبا قمتم مسلمي له شيء يوصى فيه ديكي دوان أبو واندا ake iya yin wasiya cikin sa ko kuma UCP yana da wani abu wanda shi zai iya yin wasiya cikin shi ya bitu laylatin har ya kwana biyu illa wa wasiyatu maktubatun indahu fa ce sai wasiyar shi tana nan a rubuce a wajen shi zada muslimin imam muslim ya kara a cikin tasir riwayar qala ibn umara abdullahi dan umara ya kara da cewa ma marrat laylatin babu wani dare da ya wuce munzu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu zalik tunda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan illa wa wasiyati illa wa indi wasiyati fa ce sai wasiya da tana tare da ni kaje fa sahabbai al wasaya ma'anarta shine wasiya ko wasiya ko kowa ya sani wani abu ne da mamaci yakan faɗa ko ya rubuta kafin mutuwarsa ya hada da kamar bashi da yake bi ko wanda ake bin sa ko kuma wani abu da zai ce ayi masa bayan rasuwar shi ko wata amana da zai ce a kiyaye mishi da dai sauran abubuwa irin waɗannan hadisin yana karantar da mu da muhimmancin gaggawar yin wasiya saboda tsoron yanayin zuwan da mutuwa take iya yi wa mutum kaga mu yanzu masu dogon buri zai wahala ina jin dinnan ba wanda yake da wasiya a rubuce ko akwai wanda yake da wasiya a rubuce na ya kamar ka daga hannu Malam Ibrahim na ya kamar ka yi haka na'am ka rubuta na'am to kudin da ka tara fa ai ya kamar da ka rubuta in ka mutu ka ba wa makarantar Ummatul Akam dubu kaza ko Yawa hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa. Abu na farko, hadisin yana karantar da mu wato muhimmancin gaggawar rubuta wasiya da muhimmancin ta addinin musulunci. To shin rubuta wasiyar nan wajibi ne ko kuma mandubi ne? Akwai khilafi wato sabani tsakanin malamai. Ibn Abdul Barri ya ambato cewa jamhurin malaman musulunci suna cewa ba wajibi ba ne amma dai mutum ya yi ta ya fi alkhairi fiye da ci bai yi ba Imam Sanani ya faɗa a cikin Al-Udda
cewa ibnu abdul barri wani babban malami ne a malikiya malami ne malam wannan kai malamai da ilimi suke eh wannan ina muwadda malik ana jin nan mun san muwadda ko muwadda malik da ya tashi mata sharhi ka san mujalladi nawa yayi mujalladi wajen 70 da wani abu in aka jera ta ta kai kamar za a yi kamar tsawanka kamar sau uku haka ko sau hudu dan san in aka jera dai mujalladi uku mujalladi 20 za su kai tsawon mutum tsawon babban mutum to mujalladi 70 da wani abu ya kuma zuba ilimi ibn abdul bar sai malamai suka ce almajiran suka yi suka ce akan wakallah wannan yayi yawa bayani yayi tsawo yace to shikenan bar za a rage mu to shine sai al-istiskar ya rerewo daga wancan din a hakan ma yana takurawa mujalladi wajen 30 akai ibnu abdul bar hafizin hadisi ne na ai da ma sharhin bai da yawa hafizin hadisi ne al-hafiz ibnu abdul bar ko ba maliki ne haila yace ibnu abdul bar ya hakaito cewa ba wajibi bane bisa ijma'in dukkanin malamai rubuta wasiya ba wajibi bane sai dai wanda suka yi shazzi daga cikin malamai suke cewa wajibi ne amma kadan ne kuma da a ce ta yi da ta zama ba wajibin ba da a ce mutum bai yi wasiya ba ma to ai kuma wajibi ne dama za a raba gadansa to haka kenan ko da bai yi wasiya ba dama dai gadansa za a raba da a ce kuwa wajiba ce rubuta wasiya to in mutum bai wasiya ba sai an ciri wani abu daga gadansa an yi wasu abubuwa da shi to tunda kuwa ba wajiba ba ce sai dai in mutum ne da kansa ya ce a cira sai a cira kuma kamar yadda muka sani idan mutum zai yi wasiyar cikin dukiyarsa ya ce in ya mutu a yi kaza to wannan dole sai ya zama a cikin ɗaya cikin uku ne na dukiyar shi ya zama a cikin sulusin dukiya ne in ya haura sulusi to ba za a zartar ba sai dai a dawo da shi ya zama ƙasa da sulusi din yawa haka nan da mutum zai bar wasiya cewa in na mutu kar a ba wa wani gado na saboda wai yana da wani ɗa da baya masa biyayya ya ce in ko na mutu kada a ba wa wani gado na to wannan wasiyar ba za a bi ta ba wasiya ce ta zalunci ba za a bi ta ba haka nan kuma ba a yin wasiya ga magaji za mu karanta a nan gaba in mun shiga ɓangaren gado idan mutum a cikin ƴaƴanka ne ko matanka ba za ka ce in na mutu na bar wa wani gona kaza ba za ka faɗa ba in ka faɗa ma ba za a zartar ba yawa malamai suka ce wasiyar an raba ta kamar kashi biyu ko uku akwai wasiya ta wajibi shine na haƙoƙin da ke kanka wane na bi na bashi wane ya bani amanar marayu kafin ya rasu akwai dukiyar marayu kaza a gona to wannan wajibi ne da ke kanka wajibi ne wannan kam dole sai ka rubuta ko ka faɗa akwai wasiya mustahabbiya ita ce wasiyar da za ta samar maka da wani abu na lada bayan mutuwarka kamar ka ce in na rasu a gina rijiya a cikin kuɗina ko kuma in na rasu marayan nan na gidan wani a bashi dubu kaza ko a ɗauki nauyin karatun wani a cikin kuɗina duk wannan ɓangarori na wasiyoyi daban-daban sai kuma faɗar sayyidina Abdullahi ɗan Umar da yake cewa tun da ya ji wannan faɗar ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin kwana ɗaya ko biyu ba face wasiyar suna gari shi to wannan yana nuna mana irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da ɗaukar abu da muhimmanci umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ɗaukar su da muhimmanci sosai to wannan dai shine abin da wannan ke koyar da mu insha Allah sai a karatu na gaba za mu shiga cikin babin sosai da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah kuma ya sa mu amfani da abin da muka ji Allah ya fahimtar da mu ilimi mai yawa mai albarka subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am to na'am na'am na'am
to kafin shi ya fito
na'am
Allah ya
dan uwa yana tambaya cewa mutum ne ya tsinci kuɗi masu yawa amma da yayi ciki a daidai wannan lokacin bai samu ba kawai sai ya ci to kaga ya saba wa shari'a sai ya cinye kuɗin kafin ya samu kuɗin ya dawo da su ya ajiye sannan ya ci gaba da jin cikiya kuma sai ainihin shi mutumin ya rasu bayan rasuwarsa sai ga mai dukiyar nan ya zo yana neman ta kuma an tabbatar wannan din ne wace wane ya taɓa tsinta din ne to me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi shi ne wajibi ne ga magadan shi wannan mamacin su nemo wannan kuɗin su biya mishi saboda bashi ma idan mutum ya mutu ana bin shi bashi annabi sallallahu alaihi wasallam baya masa sallah a farkon lamari baya masa sallah in dai zai san ana bin ka bashi ka mutu da bashi akan ka ba zai masa sallah ba to yana ga kuma wanda ya mutu da wata dukiya ta zalunci kuma akan shi kaga bashi ko mutum bai karba dan ya hana ba mutuwa ce ta riske shi da bashin a kansa musamman ma a wannan lokacin nasu mutum mutuwa takan riske mutum a wajen jihadi da sauransu to saboda haka wajibi ne magada sai sun nemo wannan abun su zo su biya eh wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله